بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دارن جمعة daren 11 ga watan Juma'atul Ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 23 ga watan November shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine darasi na 44 cikin jerengen darussa daga littafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya, wanda Sheikh Saleh Ibn Ahmad Al-Misri الشيخ صالح ابن عمر المصري تترى نا خلاصر سنر منزع الله صلى الله عليه وسلم دقا لتفاي مهمي هرقو داقو مشاهد الله بنكي جساكا مشاء الخير منا تشيق بدا بيبيا وانا مالمي اشكا وانا درسي دا مكي وتاكي دا كسانتو دا سنة ساكن كان الامة اين ديكي منا فشن باكي دا كاو حديثي وانا ساكا شافا اكيدا وانا ساكا شافا ايماني da rukunansa. Mun gama jin hadisai da ya kawo game da rukunin imani da tashin alkiyama da abubuwan da za su faru a cikin wannan rana mai girma. Za mu tashi kai tsaye da yake cewa alkitabu thalith a cikin wato littafan da ya kawo a chaptocin da ya kawo game da aqida, akwai alkitabu thalith shine al-imanu bil qadari, imani da kaddara. Ita kaddara wato shine mutum ya imani da cewa duk abin da ke faruwa a rayuwar nan, da wanda ya faru da wanda zai faru, Allah madaukakin sarki ne ya ga dama, ya bada dama, ya zartar da su su faru a bisa yadda ka gansu, kuma ba zai taba yiwa su faru akasin yadda Allah ya nufata ba. Wannan yana daga cikin rukunnan imani, kamar yadda muka ji a baya a cikin hadisin da ya bayyana rukunnan imani guda 6. Daga ciki akwai وتؤمن بالقدر خيره وشره. كما الله مدوكين سركي يا أمبتي مغانا أكي إيمان دا قدر أورا ريدا بند بان كما فدن شي إنا كل شيء خلقناه بقدر لليمو جاء الله كومي ما من هذا الشيء نيدا لساف يد مكقدر شي هكا وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الله يكسن شي قدر شي أبن لسافا وا هكا إيران بنا الله فقدرنا فنعم القادرون. الله yace mu ne muka kaddara, kuma madalla da mu su Allah masu kaddara faruwan abubuwa. A cikin imani da kaddara akwai wasu martabobi guda 4 da malamai suke ambata, wanda wajibi ne imanin mutum da kaddara ya covering waɗannan matakai guda 4. Matakin farko shine wajibi ne kai imani da cewa akwai abinda malamai suka kira da suna al-ilmu sabiq, wato ilimi wanda ya gabata. Ilimin Allah ya gabaci faruwan abubuwan da suka faru din, kamar da Allah yake cewa ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah kad ahata bi kulli shay'in ilma. Kusan cewa Allah yana da kaddara akan komai, kuma ilimin Allah ya kewaye komai. Haka irin fadan Allah, inna rabbaka huwa a'lamu liman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Lalle Allah ubangijinka shi yafi kowa sanin wanda ya bata daga tafarkin sa, kuma shi yafi sanin wanda yake akan shari'a. Da ayoyi mabambanta ire-iren waɗannan wanda suke tabbatar da cewa ilimin Allah ya gabaci faruwan komai. Allah yana da ilimi sabiq na kafin faruwa abu. Sannan mataki na biyu shine alkitaba. Allah madaukakin sarki ya ba mala'iku dama, ya umarce su cewa su rubuta abubuwan da za su faru gabaki daya. Wannan rubutu an yi shi, wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Da irin fadin Allah, wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal arda yarfa'u ibadiyas salihun. Da ire-iren su to rubutun malamai suna lissafa cewa an yi shi a matakai daban-daban ne. Akwai matakin farko shine alkitabatu qabla alkhalq, rubutun da Allah ya sa aka yi kafin ya halitta. Kamar da zamu ji a hadisi a gaba cewa Allah ya halicci alƙalami a cikin farko abun da ya halitta sannan ya ce mishi oktob, ya ce me zan rubuta, ya ce ka rubuta duk abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama, mataki na farko kenan. Sannan sai kuma alkitabatu inda taqdir abin nan at-taqdir inda akhdhil misaq, an rubuta abubuwan da za su faru a lokacin da aka dauki alƙawari tsakanin Allah da bayi cewa za su bauta wa Allah a farkon halitta. Sannan sai kuma at-taqdirul umri, rubuta abin da zai faru ga kowane bawa tsawon rayuwarsa sa'ad da za a halicci bawa a cikin mahaifiyarsa, a cikin mahaifiyarsa za a aiko mala'iku a ba su umarni cewa su rubuta duk abin da zai faru da shi, shine at-taqdir al-umri. Sannan akwai kuma at-taqdir al-ani ko al-hawli, wanda ake rubutawa duk shekara a daren laylatul qadari. Sannan akwai kuma at-taqdir al-yawmi, kuma kowace rana akwai mala'iku masu rubuta abin da zai faru na kullum. Shi yasa Allah yake cewa kullu yawmin huwa fi sha'an, Allah yana cikin sha'ani ko da yaushe. Mataki na uku shine bayan an rubuta kuma al-mashi'a, wato ganin dama Allah ya sahale wanda Allah ya yi ma abubuwan su faru, wa ma tasha'una illa in sha Allah rabbul alamin, haka kadhalika Allah yaf'alu ma yasha da ire-irensu. Mataki na hudu shine kuma at-takwin wal khalq, Allah ya bada dama abin ya zartu a aikace. Allah shi halicci mutane, shi halicci aikin su, wallahu khalaqukum wama ta'maluna, Allahu khaliqu kulli shay'in da ire-irensu. To waɗannan sune matakan da malamai suka lissafa a matsayin matakan da ake imani da kaddara, wanda dole sai imaninka ya game waɗannan matakan sannan imanin zai zama sahihi, sannan kuma ka zama mumin. A takaice bari mu shiga cikin littafin inda malamin yake cewa babul imani bil qadri khairihi wa sharrihi, babun da ke bayani akan wajabcin imani da kaddara ta alkhairi ko kuwa akasin haka, wato duk abin da Allah ya kaddara maka ko alheri ko ba alheri ba, wajibi ne kai imani da abin cewa Allah ne ya zartar, Allah ne ya ga dama, Allah ne ya rubuta, Allah ne ya bada damar hakan ya faru. Malam yace an Jabir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, daga sabon manzon Allah Jabir dan Abdullah, Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa, yace daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, annabi yace la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi, bawa ba zai taba zama mumini ba har sai yayi imani da kaddara ta alheri da akasin alherin, hatta ya alama annama asabahu lam yakun yukhti'ahu, sai bawa ya sani yayi imani ya yaqinance cewa duk abin da ya faru da su da shi dama Allah bai taba lissafa ko ya kaddara abin zai kubuce mishi ba, wama akhda'ahu lam yakun yusibahu, abinda kuma ya kubuce mishi Allah bai taba kaddara abin da ya same shi ba. Ta abin da ka samu na alkhairi ko akasin haka bai yu ka same shi ba, sai da ya zama cewa Ubangiji ya kaddara hakan, Ubangiji ya rubuta, ya zartar, ya bada dama, sannan abin ya faru ka sama ko ka rasa. Abin da ka samu na mukami ko dukiya ko farin jini ko ɗaukaka ko arziki ko ka ci riba ko rayuwarka ko menene, wannan duka daga Allah ne. Haka rashin lafiya, haka cuta, haka asara, haka wani tsautsayi ko haɗari, haka nan damuwa, haka duk wani abu da zai faru da kai na akasin alkhairi shi ma Allah ne ya kaddara sannan ya faru da kai. Kai bawa iyakacinka kawai ka bi sababi wanda Allah madaukin sarki ya tanada dan faruwa abu. Dole ne mutum ya kudurta wannan a zuciyarsa sannan ya zama mumini. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi, hadisi ne sahihi. Malam ya sake cewa wa an Ali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in, bawa bai zama cikakken mumini har sai yayi imani da abubuwa guda hudu, yashhadu an la ilaha illallah, wa anni rasulullah ba'athani bil haqqi wa yu'minu bil mauti wa yu'minu bil ba'thi ba'da al mauti wa yu'minu bil qadr. Bawa wajibi ne imani da waɗannan abubuwa kafin imanin sai ya zama karɓaɓɓe. Na farko yashhadu an la ilaha illallah, ya shaida cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah Ubangiji madaukakin sarki. Wa anni rasulullah, kuma ya shaida cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzansa. Ba asani bil haqq, cewa Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aike na gaskiya. Na ɗaya kenan. Wa yu'mina bil mauti, kuma ya yadda cewa mutuwa gaskiya ce, kuma cewa in an mutu ba shikenan rayuwa ta ƙare ba, za a je ne a tarar da wata sabuwar rayuwa ta barzahu. Za a yi tambayar kabari, za a yi zaman dako na barzahu, sannan kuma akwai tada matattu a ranar alkiyama. Wannan shine khulasan imani da mutuwa. Dan ba haka ba, kowa ya yarda akwai mutuwa, amma menene zai biyo bayan mutuwar? Kar mutum ya zama daga cikin wanda suke cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Suna ganin kawai mutuwa ba wani abu bane da za a damu da ita, zamani ne kawai yake karewa, in kuma ya kare mutum ya mutu shikenan, babu wani abu da zai biyo baya. A'a, akwai abin da zai biyo baya muhimmi, shine tashin alkiyama. Sannan na uku, wa yu'mina bil ba'thi ba'da al mauti, sannan yayi imani da cewa bayan mutuwa kuma akwai tashin alkiyama, za a tashi mutane alhamdulillah afwan, za a tashi mutane kuma ayi musu hisabi, a ware masu shiga aljanna muminai kenan da masu tafiya wuta sune kafirai da munafikai. Allah ka tsare mu daga wuta. Wa yu'mina bil qadari, kuma yayi imani da kaddara, shine cewa Allah Ubangiji shike zartar da abubuwa, shike tsara su. Duk abin da ka gani a duniya tsari ne da zartarwa Allah da umarninsa da hikimarsa. Wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi, al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito shi. Sai malai ya sake cewa an Abdullah ibn Fayruz ad-Dailami, daga Abdullah dan gidan Fayruz ad-Dailami. Fayruz ad-Dailami wani mutum ne da aka yi sabani akan sahabi ne ko tabi'i, sunan shi Fayruz ad-Dailami Abu Dahak, ana cewa kuma Abu Abdurrahman. Ya'yan shi Abdurrahman da Dahak da Abdullahi duka ɗaliban ilimi ne, asalin su mutane ne cikin Farisawa wanda aka kawo musu a matsayin bayi, daga baya suka musulunta. Wasu su kuma sun yi wifada ne, kamar shi Fayruz ya zo ne da kanshi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wata riwaya ana cewa bai riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya zo mako guda bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya daga cikin waɗanda suka yi yaƙi na jihadi a bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman zamanin sayyidina Abubakar, har suka kashe ko kuma a ce ma shi ya kashe wani kafiri mai dawa annabta, shine Al-Aswad Al-Anzi. Allah ya ƙara mishi yarda shi Fayruz. Ɗansa Abdullahi shike ban wannan riwaya, yace ataitu Ubayy ibn Ka'ab, naje gun babban malami cikin sahabbai Ubayy dan Ka'ab, Allah ya ƙara masa yarda. Fa qultu lahu, sai na ce masa, waqa fi nafsi shay'un min al-qadar, wani abu na game da ƙaryata kaddara ya darsasu a zuciyata. Fa haddathni bi shay'in la'alla Allah an yuzhibahu min qalbi, to Allah malam ka gaya mini wani karatu cikin abin da ka sani, ina fata wannan karatu ya taimaka mini wajen cire wannan ƙaiƙayi da wannan tsatsa a cikin zuciyata. Fa qala, sai Ubayy ya ce masa, law anna Allah azaba ahli samawatihi wa ahli ardihi, da a ce Allah zai azabtar da dukkanin mutanen da ke sama a ƙasa da dukkanin mala'iku da ke sama, wa huwa ghairu zalimin lahu, da Allah zai yi haka da bai yi zalunci ba, da ya kyauta dukiyarsa ce bayinsa ne. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum, in kuma Allah ya mana rahama gaba daya, to rahamarsa alkhairi ce gare mu, kuma tafi karfin min a amalihim, tafi aikin mu yawa. Kamar yadda Allah yake cewa ne, waye isa ya yi wata magana, law aradallahu an yuhlikal masih ibn maryama wa ummuhu وأمه ومن في الأرض جميعا، ده الله ياسو يهلك الدع المسيح عيسى لما مريم ودمها في أسد دمت على الدنيا وهي سيما الله مغانا باوان دي عيسى bai sai wai cewa Allah ba haka bane ba wanda saboda dukansu bayin Allah ne to haka dukkanin halittun sama da ƙasa da Allah zai halakar da su bai cuci kowa ba sannan rahamar da kuma Allah yake yi ma bayin sa daga cikin da suka yi imani suka dan kwatanta suka yi wani aiki to wannan rahama da Allah ya musu ta mamaye ta shanye ta ninninka kokarin da suka yi na aiki saboda aikin ba wani mai yawa bane an kwatanta da watan ni'imar da Allah ya yi ma bayin sa walau anfaqta mithla uhdin dhahaban fi sabilillahi da zaka samu zinariya kaman girman dutsen uhudu ka ciyar da ita ga baki daya dan neman yarda Allah da ladan sa ma qabilahu Allahu minka to da Allah ba zai karba ba hatta tu'mina bil qadar har sai kai mai da kaddara wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul yukhdi'aka kuma ka tabbatar cewa abin da ya same ka dama can babu yadda za a yi kubuce maka wa anna ma akhdaka lam yakul yusibaka haka nan abin da ya sa ya kubuce maka dama bai da za ya same ka walau mutta ala ghairi hadha ladakhalta an-nara da zaka sake ka mutu bakai irin wannan iman da aka ambata ba ce da dan wuta ne wuta zaka tafi wato ka zama mai musun kaddara imanin ka ya lalace qala ne riwaya yace thumma ataitu inji shi Abdullahi dan Fairuz yace thumma ataitu Abdullahi ibn Mas'ud bayan da naji wannan karatu daga Malam Ubay dan Ka'ab sai na tafi gun wani malami cikin sahabbai ilawi mai suna Abdullahi dan Mas'ud fa qala mithla zalika shi ma ya fadi irin abinda wancan malamin ya fada thumma qala sannan yace shi inji Abdullahi dan Fairuz ataitu Huzaifata ibn al-Yamani na sake tafiya gun Huzaifata dan Yaman fa qala mithla zalika shi ma ya fada min irin waccan magana mutun na uku kenan ko thumma ataitu Zaid ibn Thabit sannan tafi gun Zaid dan Thabit fa haddathani an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla zalika shi ma ya fada min wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ita al'amarin kaddara dukkanin a rukunnanta sanannu ne kuma a gun sahabbai sun yi imani ga baki da amma sai aka samu tun sahabbai suna raye wasu mutane suka fito masu musun kaddara masu cewa wai duk abin da ke faruwa a duniya ba ruwan Allah wai yadda abin ya faru shi ma Allah ya gani ne ya faru sannan ya san matakin da zai dauka bil adama su suke deciding me za su yi da rayuwa su suke sarrafa ta su suke juya ta babu ruwan Allah aka zo a ga Abdullahi dan Umar wannan labarin yana kasar Madina shine har yake cewa har ya rawaito wannan hadisi na imani da kaddara yana cikin farkon sahih Muslim sannan ya aika musu da sako na Allah wadare da aqidarsu yace kuma a gaya musu shi ya barranta da shi da su ba shi ba su har abada in ba su daina wannan mummunan magana ba daga baya aka samu yaduwar wannan muguwa aqida ta kadariya wato masu musun kaddara daga baya kuma suka kare babu su maza ga an samu neo kadarites wato sababbin yan kadariya a yanzu a zamani masu musun kaddara wanda za ga suna cewa a ba ruwan Allah to wannan ba karamin kuskure bane kaji abu ya faru a ce ba ruwan Allah kaka kalawa Allah duk abin da ya faru da ruwan Allah Allah ne ya kaddara shi yana cewa akwai mai tsakanin kaddarawa da kuma shar'antawa akwai abin da Allah ya kaddara ya zartar ya bada mashi'ar sa abin zai faru amma kuma a cikin ka'idar shari'ar sa kuma ya haramta shi shi sa ake cewa kamar da zuwa cikin hadisi idza dhukira alqadr fa amsiku idan an baci kaddara ka kama bakinka kai dai kai imani da abin da nasoshi suka zo da shi karkace zaka shiga cikin tafasil zaka iya halaka saboda haka wannan na farko kenan na biyu kuma wannan hadisin nan nuna mana yadda sahabbai suke da ilimi mai inganci shi yasa aka je gun mutane hudu daban-daban a lokuta daban-daban aka samu fatawa iri daya saboda ilimi ne daga source guda daya shine daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin sa mai tsarki mai albarka ya fada musu kuma suka riki da kuma yadda sahabbai suke muhimmantar da ilimin aqida da yadda suke karantar da shi asalin hadisin al-Imam Abu Dawud ne ruwaito shi da al-Imam Ibn Majah a cikin sunan dinsu hadisi ne sahihi insha Allah malam ya sake cewa an ubadata ibn Samit annahu qala li ibnihi Ubadatu dan Samit yace wa dansa ya bunayya ya kai dana innaka lan tajida ta'ama haqiqatil imani hatta ta'lama annama asabaka lam yakul yukhdi'ak yace ba za ka dandana asalin zakin imani ba har sai ka zama cewa kai imani da cewa duk abin da ya same ka dama ba zai kuskure ka ba wama akhdaka lam yakulli yusibaka abin da ya kuskure ka kuma dama can babu yadda za a ya same ka sai ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzon Allah yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-kalama fa qala la lalle farkon abin da Allah ya halitta cikin halittu shine alqalami sai Allah ya ce da alqalamin bayan ya halicce shi uktub kai rubutu qala rabbi madha aktub wa madha aktub alqalami ya ce ya Allah ubangiji na me zan rubuta qala Allah ya ce mishi uktub maqadir kulli shay'in hatta taquma as-sa'a ka rubuta dukkanin abin da zai faru gabaki daya daga nan har tashin alkiyama wannan shi hadisin da muka isharar da su cewa hadisi game da rubutu na al-azali sai sannan sai ce ya nabi ya baniya ya bunayya ya kai dana inji ubada inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi yana cewa alayhi salatu wassalam man mata ala ghairi hadha falaysa minni wanda duk ya mutu alhalin baya imani da kaddara irin wannan imanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ni ba shi wannan hadisi ne shi ma sahihi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi su rawaito shi malam yace babu bad'il khalqi babin da ke bayani akan farkon halitta an Aisha daga Imam Muslim an Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace khuliqatil mala'ikatu min nurin an halicci mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar an kuma halicci aljanu daga wato bakin wuta min marijin min nar daga bakin wuta wannan harshen na wuta da yake tashi din nan wanda za ga ya cakude jada da jan wuta da bakin hayaki shi yake ce ma wato marijin minna wa khuliqa adamu mimma usifa lakum adamu kuma an halicce shi daga abin da aka siffanta muku daga yumbu kenan wannan yana farkon kowace halitta har da daga littafin Imam Muslim yake cewa an Anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma sawwara Allahu Adam fil janna yayin da Allah ya ida halitta annabi Adam a cikin aljanna tarakahu ma sha Allahu an yatrukahu kafin a hura masa rai ya tashi bayan da aka halicci annabi Adam sai da aka bar shi haka a kwance iya tsawon yadda Allah ya ga dama tsawon lokaci ko kwanakin da Allah ya so faj'ala iblisu yutifu bihi tun lokacin iblis ya dinga zuwa yana kewaye wannan mutum wanda yake a kwance shine Adamu alaihi salam yana kewayawa yana kewayawa yanzuru ma huwa yana kokarin ya gane wai wannan wace irin halitta ce falamma ra'ahu ajwafa da ya ganshi da ciki fafafe ciki wanda akwai inda za a iya zuba wani abu kamar da cikin dan adam yake arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalaku da yaga wato kamar da yabo a wasu bayi da yabo yaga akwai baki akwai dubura akwai ciki ce wannan fa aka ce nan tana dinga cin abinci nan kuma ya dinga fitarwa ce to wannan halitta ba shakka daga ganinta ba ta iya tsira daga fasadi ba la yatamalaku almuradu anan wato halittu da za su biyo bayan Adam na zuriyarsa ba za su tsira daga bin soyayyen zuciya ba saboda bukata iwa ga abin da su saka a baka su ainihin kosar da rayuwarsu saboda kuma kullun an koshi din ba shikenan an koshi na karshe ba an ji magana za a sake jin yunwa wannan hadisi shi ma Imam Muslim ne rawaito shi malai sake cewa annabi Musa al-Ash'ari kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعري رويته cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah khalaqa adama min qabdatin qababaha min jami'il ard lalle Allah ubangiji ya halicci annabi Adam ne daga wani danki da Allah ya danka na mabambantan nau'in kasa faja'a banu adama ala qadri al-ard saboda sai ƴaƴan annabi Adam suka zo gurgurdan yanayin kasar faminhumul faja'a minhumul ahmaru wal abyadu wal aswadu daka akwai jaffata akwai farin fata akwai bakin fata bayna zalik da kuma wanda yake cakuɗa tsakanin fari da baki wankantar wadake ne da ake cewa ko wasahl sannan akwai wanda yake mai saukin hali wal haznu da wanda yake mai dacin hali wal khabisu da wanda yake mai mummunan hali wat tayyibu da mai kyakkyawan hali kuma yanda wannan hadisi ya nuna halittun da Allah yi an halicci abin nan mala'iku daga haske sai zama suna da alkhairi ba sa yin sharri saboda suna biye ma asalin madda da aka halice su an halicci aljanu daga wuta idan aljanu suna da bala'i suna da sharri suna bin asalin abin da yake da alaka da asalin su su kuma mutane mu kenan da aka tashi halittar mu Allah cikin ikon sai tashi halittar annabi Adam bayan an cakuɗa ƙasa an sa mata wato ruwa an narkata sai Allah da kanshi ya danko ƙasar kuma ƙasar nau'in ƙasa ce iri daban-daban kamar kace da akwai yashi da akwai farar ƙasa da akwai marmara da akwai mai laushi da akwai mara laushi da akwai mai kanshi da akwai mai wari da akwai mai duwatsu iri-iri dai ga sunan da akwai laka ka ƙasa ce daban-daban wata na da laushi wata na da kaushi wata na da tauri wata na da saukin sha'ani wata na da wari wata na da kanshi wata na magani wata tana cutarwa haka dai haka dai haka dai nau'in ƙasa iri daban-daban da ka sani sai Allah ya danki wannan ƙasa gabaki daya sai halicci annabi Adam to dan da aka tashi halittun ƴaƴa da jikokin sa sai suna biyo wannan nau'o'in ƙasar kowa gurgurdan inda aka diba aka yi shi kamar da Allah sai sallama yake cewa dan da halicci wani sabon mutum idan maman shi da baban shi suka sadu maniyin da Allah ya kaddara shine za a yi fertilizing din kwaye halitta uwar shi a halice shi sai Allah ya tattaro dukkanin kakannin sa duka halittun kakannin sa gabaki daya za ta tara waje guda sai a gutsura sai a haifar da wannan fetus din da za a fara halitta shi akai wannan shi yake haifar da kama da ake ganin da yayi kama da wani ko yayi kama da wani a halitta a dabi'a a yanayin rayuwa kai wani ma har a tsawon rayuwa ko karancin ta yana da alaka da haka to na cikin kiyomin Allah ne da Allah yake cewa fi anfusikum afala tubsirun to haka ƴaƴan annabi Adam idan aka halicce su dinnan sai suke zuwa da dukkan wannan nau'in sai ga wani mutumin shi fari ne wato ya bi wata farar ƙasa kenan sai ga wani mutum shi baki ne ya bi wata bakar ƙasa kenan sai ga wani mutumin shi ja ne ya bi wata jar ƙasa wani kuma sai gan shi wa bayna zalik wani kuma cakuɗe tsakanin jar da farar ko bakar da farar ko jar da bakar gurgurdan inda aka yi mixing din wajen abinda aka cira aka yi shi wannan wajen tsarin halitta kenan wajen dabi'a da yanayi kuma sai ga wani mai sauki as-sahl shine al-layyinul munqat wanda abinda aka ce ayi kuma da abinda aka ce wanda ce ayi sai baya musu da abinda matan shi tace yi sai baya musu da abinda wanda ta zai sa shi sai yana da saukin sha'ani kamar raƙumi din aka tashi sai ji bai da fitina bai da hayaniya to daga asalin dabi'a shine na fata muna ganewa wani kuma za ka ganshi shi kuma addaƙala ne mai wahalar sha'ani bai jin magana mai murdaddan hali mai wahalar sha'ani shi kuma kowa na tsoron shi kowa abokin rigimar shi kowa abokin fadar shi kowa suka bar shi sai sun saba duk inda ya je wannan halin kuma sai ya bayyana ko ya kokarin ya boye ba ya iya boyewa sai dai ai ta hakuri ai ta zama da shi haka to haka Allah yi shi ya aka Allah yi shi haka saboda irin kasar da aka yi shi irin kasar nan ne mai tauri ko ta marmara mai wuyan sha'ani na fata mun gani wani kuma sai ga shi kuma khabif mai mummunan tunani da mummunan manufa halashi kuma da kasar kwata aka yi shi da kwasa lalatacciya da kasa wadda ba ta da albarka wanda ba a shuka komai a samu a aurinta. Dan haka zaka ga shi kuma tun daga cikin kwakwalwar shi da zuciyar shi akwai mummunan manufa. Wani tun yana yaro kanani a ajin noziri ya sanya zalunci, ya sanya mugunta, ya sanya sace kwanan abincin dan uwan shi ya boye ta mai dariya. Ya san wani yazo zama ya sa mishi allura ya zauna a kai ya ta mai dariya. Shine mai zamar da kujerar malami ya fadi. Tun yana dan yaro zaka ga yana da mummunan hali kamar wani boss haka. Ko mun gane shi ma saboda kasar da aka yi shi. Wattayyib wani kuma mai kyakkyawan tunani, mai kyakkyawan manufa, mai kyakkyawan alkadari. To haka dai Allah ya mutane. Fahimtar wannan ne sa ka rage fitina da rigima da tashin hankali da mutane. Malam ya saki wannan hadisi ne al-Imamu Abu Dawud ya ruwaito shi da al-Imamu Tirmidhi hadisi ne sahihi. Malam ya ce wa Nabi Hurairah ta qal daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace lamma khalaqa Allah Adam yayin da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam wa nafakha fihi ruha Allah ya hura masa rai a ƙasa sai atishawa fa qala sai yace bayan atishawa sai yace alhamdulillah fahamidallah bi idni sai gode wa Allah da izinin Allah a cikin abin da Allah ya sanashe shi wa allama Adam al-asma'a kullaha sai Allah ya sanashe shi cewa idan an yi atishawa to cewa ake alhamdulillah saraka da ya atishawa sai ya ce alhamdulillah da izinin Allah fa qala lahu rabbuhu sai Allah ya ce mishi yarhamukallah Allah ne da kanshi ya fara karantar da wannan sunna kenan dan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah a ce yarhamukallah sai Allah ya ce mishi haka ya adam sai Allah ya ce to kaga mu yanzu an kara mana da idan aka ce maka yarhamukallah kai kuma sai ka ce ya dikumullahu wa yuslihu balakum ko ka ce abin nan yani dai ma yaghfirullahu lana wa lakum sai yake cewa idhhab ila ulaikal malaika sai Allah ya umurci Adam ya ce ya kai Adam tashi ka je wajen wadancan taron mala'ikun ila mala'in minal malaminhum julusun wasu mala'iku suna zaune a santar su misali ko a majalisar su ko suna jiran wani aiki da Allah ya ba su ko suna yautar da aiki da Allah ya ba su sai aka ce je gare su in ya je gare su faqul ka ce musu assalamu alaikum ka je kai musu sallama kaga Allah ya kara gantar da shi ibadar sallama qalu sai ne je ya ce musu assalamu alaikum sai suka ce mishi wa alaikas salam wa rahmatullah amince tabbata akan ka da rahama Allah thumma raja'a ila rabbi sannan sai ya dawo wajen ubangijin shi fa qala yace inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum sai Allah ya ce musu to kaga wannan gaisuwar da kai da wacce amsawar da aka yi maka to ita ce gaisuwar da za ku dinga yi a cikin al'ummarka ta dan adam da kai da ƴaƴanka da dukkanin zuriyarka daga nan ya zama cewa gaisuwar mu musulmi shine assalamu alaikum wa rahmatullah amsawa kuma wa alaikumus salam wa rahmatullah mutum yana yi karawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutum yana yi karawa amsawa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh duka cika umarnin Allah ne da Allah yake cewa wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wanda yayi wannan gaisuwa ya samu lada wanda ya amsa zai samu lada santa daga cikin sababban samun aminci da shiga aljanna ranar alkiyama da Allah yake cewa afshus salam ku yada aminci tsakaninku tadkhulul jannata za ku shiga aljanna insha Allah saboda haka aikace Allah ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi annabi Adam alaihi salam wannan sannan manzo Allah sai ya samu kuma ya umurce mu kuma gani aikace annabi sallallahu alaihi salama haka yake aiwatar da gaisuwar sa babu laifi bayan yin sallama da kuma yin musafa idan an samu hali babu laifi kuma ayi sauran abin da aka saba na gaisuwa gwargwadon al'ada irin mutane ina kwana ina gajiya barka da asuba sabahul khair good morning teacher da ire-iren waɗannan ko kuma irin yadda aka saba irin dangin mu Fulani ina kwana ina gajiya a ce na shauri na wane ne shi ta faɗa a ce ya dabbobi ya kaji ya wajen suwance ya sani ya karata yihu kaza aka Fulani suke sai sun lissafa duk abin da kake da shi sai sun samu ri sun zauna ma idan gamuwa suka yi so lokaci ya musu yawa mutanen ƙauye za ga lokaci ya musu yawa su ko ƴan birni kawai ana tafi ana gaisawa ne a har ma wani mutumin kamar yadda muka fara kowane mutane gwargwadon al'adarsu Laraba suna da al'ada bayan gaisuwa kuma su rungumi junan su musamman idan sun dawo daga tafiye-tafiye. To mu ko babu da wannan al'ada. Shine wani balarabe yazo wani lokaci baya mutumin kasar Misra ne suka bauna Najeriya. Da yazo ya ga da yake gaisuwa ka assalamu alaikum ka daga hannu a wuce wani ma daga kan mashin assalamu alaikum wa alaikum salam. Sai ce amma zaman da kuke yi wani irin zaman gaba aiki a kasar nan. Sai zaman gaba aiki aka ce ne faru yace ya ga mutane kawai ba sa sakin fuska ba a rungumar juna gaisuwar ma daga nesa nesa. In gaba ta yi wa ku tsoro Allah ku daina gaba daga kanu ku. Kaga duk wata dariya ko? Tsoro mu san ba haka bane. Mu al'ada mu ce kawai wannan. Al'ada mu ce muna da gaurin hali. Allah ya kyauta. Amma ni nasu gaskiya ya fi nuna sakin jiki da salama da kuma abin nan. Sai yawa da yadda shi kuma shi balarabe idan yana fushi da kai ba zai yadda ku rungume junan ba. Ba zai maka mujamala ba. Zai maka sallama ku sha hannu amma kan zo rungume shi ko sai tun kuɗe ka to yana fushi da kai kenan ka bata mai rai. To mu kaga mutum aka bata mai rai sai kaga ko sallama ma amma ba zai amsa ba. Alhalin kuma shari'a ta umarni da cewa an gaishe ka ka amsa babu yafi ka jawo shi mutum kaka mai sallama. Kai kai asara amma yin sallama dama mustahabi ne. Amma an haye maka to kana jin haushin shi dole ka amsa mai saboda mai da sallama kuma wajibi ne. Ina fata mun gane saboda Qur'ani ya ce idza huyitum in an gaishe ku ga ba umarni bane labari ne a wajen amsa kuma sai aka ce fa hayyu to ku amsa to umarni kuma zahirin shi wajibi ne. Yana da gaskiya alamun tashin alkiyama mutane su daina yin wa kowa sallama sai wanda suka sani. Yana da gaskiya alamun tashin alkiyama assalamu alal ma'rifa kamar da al-imamu Al-Bukhari ya rawaito a cikin littafin Sa'adul Mufrad. Ta haka zaka ga yanzu haka mutane suke. Mutum bai san ka ba ko ka mai sallama ba zai amsa maka ba. Zai ji ma tsoron hala in ya amsa maka ma shafi mu lera zaka mishi. Ko ba gaskiya ba. To dan haka wannan yana gaskiya alamun tashi alkiyama a waye gari mutane ba za su amsa sallama kowa ba sai wanda suka sani. In wani ya sallama ba ya ce assalamu alaikum idan wani ya amsa mishi a majalisa yana wuce za a ce ka san shi ne? Ka san shi ne? Me yasa kake amsawa? Ana ganin bai dace ba samson to wannan daga cikin alamun kusantowa alkiyama ne. Ana so ka dinga yin sallama ala man arafta wa man lam ta'rif. Wanda ka sani da wanda baka sani ba ka dinga mai sallama. In kai azkar dinka baka jin tsoron wai wani ya maka shafi mulera ko ya sace ka kawai daga sallama. Wannan ba zai faru gare ka ba insha Allah. Allah ya tsare mu. Saboda haka sai yake cewa faqala Allahu lahu sai Allah ya ce mishi wa yadahu maqbudatani. An hannayen Allah guda biyu suna rufe. Allah ya ce mishi ikhtar ayyuhuma shi'ita ka zabi wanda kake so cikin hannayen nan guda biyu dama kuma dukannin hannayen dama ne. Qala ikhtartu yamina rabbi na zaba hannun dama wakilta yadai rabbi yaminun mubaraka dukannin hannayen Allah dama ne masu albarka saboda rabon arziki da suke. Thumma basataha sai Allah ya bude hannun فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَزُرِّيَّتُهُ sai ga annabi Adam a ciki da shi da zuriyarsa ga baki daya wato lokacin daukar mifaqin nan kenan. فَقَالَ sai Adam ya ce ai rab ma haulai annabi Adam ya ga al'umma sai ya ga wasu bakaki ya ga wasu farari ya ga wasu kazadi ya ga kowa da siffofinsa da yawan yan wuta da yawan yan aljanna duka Allah ya nuna mishi sai ya ce Allah waɗannan fa. فَقَالَ sai Allah ya ce haulai zuriyatuka waɗannan sune zuriyarka sune mutane da ake cewa ƴan adadin. Fa idza kullu insanin maktubun umruhu baina ainihi sai gashi kowa an sa mishi label a fuskar shi cewa wannan zai shekara 60 wannan 63 wannan 107 wannan kwana 5 wannan shekara 3 kowa annabi Adam ya ga dukka ƴaƴansa da jikokinsa da al'ummar zuriyarsa kowa da abin da zai rayu a duniyar nan. Fa idza fihim rajulun adwa'uhum sai ga wani mutum mai haske aw min adwa'ihim ko kuma daga cikin mafiya haske a cikin su yana kirkiri yana daukan ido. Qala ya rab sai Adam ya ce ya ubangiji man haza wannan kuma a cikin yayana ware ne shi. Qala sai Allah ya ce mishi haza ibnuka daud wannan ai danka ne sunan shi daud alaihi salam ce to sai ce kad katabtu lahu 40 sanatan sai dai ba zai dade a duniya ba shekarun da na diba mishi shekaru 40 ne kawai. Haka yazo a wannan riwaya yazo a wata riwaya cewa shekaru 60 ne kawai. Malamai sun hada suka ce ba matsala bane da 60 din da 40 din da yana ayyuwa kamar da Allah misali yake fada wa ibwa adna musa 40 laylatan kaga an ce kwanaki 40 wata rana kuma sai aka ce wa idwa adna musa 30 wa adna musa go 30 laylatan fa atmamnaha 10 fatamma miqatu rabbika 40 rabbihi nam rabbihi 40 go kaga an fara ne da 30 aka ƙara ne da 10 wani waje kuma aka ambaci 40 din gaba daya to inda aka ambaci 60 an ambata gaba daya ne inda aka ambaci 40 kuma an ambaci farkon abin da Allah ya ga damar bashi daga baya ya ƙara mishi ga zama 60 annabi adam da ya ga wannan dana shi nan da nan sai ji yana son shi yaji kuma bai so a ce dan zai mutu da ƙaranan shekaru ba sai ce ya Allah ya rab zidhu fi umrihi ina roƙon kai Allah ka ƙara mishi shekaru ma ka ƙara wannan dan nawa shekaru kala sai Allah ya ce zakal ladhi katabtu lahu kaddara da na riga na kaddara ne kenan ba wani ƙari kala sai annabi adam ya ce ai rab ya ubangiji fa inni qad ja'altu lahu min umri 60 sana to in ka yarda a cikin shekarun da ka sa mini shekara annabi adam kuma 1000 ce yace ya Allah a cikin shekarun da ka bani na roke ka a dauki 60 a ƙara mai shekarun shi zama 120 kenan ni ko na wasu kuma 940 kala sai Allah yace anta wa zaka in ka ce haka ba matsala na amince ci to shikenan na amince kala Allah mai ruwaya yake cewa thumma uskinal jannata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to bayan ayi wannan tattaunawa sai aka je aka sanya annabi adam a cikin aljanna masha Allah iya abinda Allah ya kaddarta mai thumma uhbita minha sannan aka fito da shi aka sako da shi da Allah ya ce mishi qul nabiqu minha jami'an kai ma yatanukum minni hudan fakana adamu ya uddu li nafsi to annabi adam shi Allah ya bashi wannan karamar ya san yawan shekarunsa asali cewa 1000 ne ya manta an yi wannan alƙawarin da shi yana nan yana da sabon cewa shekarun shi 1000 ne kamar ka ba mutum ajiyan miliyan 1 wata ne sai ka ce da Allah da horo mun da 60 ka manta kana nan ka tani kudin ka miliyan 1 shi kuma banki ya san cewa kudin ka alisabi sau 600 940 kana ganin alat sai ka fara iyu kana cewa wallahi banki ka rasu cuce ni ka manta kana zuwa verification zaka cewa ai kudin kai ka daga ka cire su ga ran da ka cire ga lokaci ga komai ba duk muna irin wannan abin nan din mai ta musu mu ce banki kaza ya ci min kudi banki kaza MTN sun kwashe min kudi ashe kai kwashe kayan ka to sai annabi adam yana yana lissafi kala sai ya ce fa atahu malakul maut haka mutane suke wani hayi sakin aure akan lissafin kudi ashe kuma shine ya manta yace ya aje 1000 kaza anan ya zo ya ga ba haka ba kuma ke kade daga ni sai ke a ɗakin nan dan haka wallahi ke kika diba kaza kaza barauniya ya barayi hai sakin aure daga baya kuma ya gane ba haka bane ya daga cikin dabi'a ɗan adam shine mantuwa ana nan shekara 940 shi ya lissafin har yanzu saura 60 kawai sai ga mala'ikan mutuwa yanzu ya zo daukar rai fa qala hu adam sadam yake ce mishi kad ajjalta ka zo min gaggawa lokaci bai yi ba kad kutibali alfu sana ni na sani 1000 aka bani shekaru qala bala yace ai ko lokaci yayi walakin naka ja'alta libnika tabbas da 1000 aka rubuta maka amma kai ne ka ga danka cikin ƴaƴanka ka kaunace shi adamu alaihi salam sai ka bashi kyautar shekaru 60 cikin shekarunka faja hada yace a gaskiya ni ba ya ga da ni ba ja kana zo ka kulla min makirci ne ko wallahi ba ya ga da ni ba faja hada ya manta yace annabi yace faja hada zurriyatuhu daga nan ne mu ƴan adam muka samu asalin musu mutum ayi abu da shi ya musa yace ba ayi ba kuma ya rantse da abin da zai kashe shi ba haka ga shi ba wato asali muke bi jinsin mu na dan adam muna bin asalin abinda ubanmu yayi kamar yadda a wancan bangaren muke bin asalin dabi'ar kasar da aka halicci ubanmu to haka a wajen hali na musu da jayayya ayi abu da mutum ya ce ba haka bane mutum ya kwanta ya zauna a sahun masallaci ranar juma'a ya ta gengedi ku da kusa shi haku juwarun tusa a ce wani je ka sake alula liman ya zo ya ce wallahi ban yi bacci ba ya ce wallahi ban yi bacci ba ai ta musu da shi a zauna da mutum ayi tattauna da shi a yanke hukunci a ce kaza ya zo ya ce ba haka ba yayi alkawari ya ce san bai san an yi ba a wai karya wai ba ya manta ne wani kuma da gangan zai musa kaga ƴan mutum kana so ku daidaita da shi a baka ita sai wani ya zo kawai lokaci guda ya wubda ita yadda ake cewa ko me yasa saboda yazo da nera ka ba da kai magana cewa a ba ai haka da kai ba ni nace na baka ni bance na baka ba kanka mun sharri sharrin ku na ustadan nan eh yarinya ta samu jika so kai mata bakin ciki duba ana irin haka ba ai ta musu jiban da yan siyasa na ake musu da su su ce ba su yi alƙawari bayan san dauka gayi nan iri daban-daban wannan musun ya samu asali ne wannan siya Adamu alayhi salam ya manta kamar da Allah yake cewa laqad ahidna ila adam min qablu fanasi wa lam najid lahu azma hakika mun yi alƙawari da Adamu tun kafin a shiga aljannan nan cewa karkace dan itacen nan fanasiya sai ya manta wa lam najid lahu azma Allah ya ce ba mu samu hujja da zamu kama shi ba sai muka mai uzuri da mantuwa to Adamu ya manta fanasiya dhurriyyatuhu daga nan ne ɗan adam suka samu ɗabi'ar mantuwa mantuwa da kake gani ɗabi'a ce Allah ya gafarta malamin Malam Albani Zaria yana da wasu wata bakandan ya muhadara shi mai suna mantuwa tana nan a cikin kasusuwa guda hudu in ka je kuma sai zaka ji tun daga psychology na mantuwa domin ana karanta mantuwa a cikin ilimin psychology wato yadda ɗabi'ar mantuwa take faruwa ta ɗabi'a ko da ta zama ta cinta ko ta damuwa don da ta zama idan mutum ya tsufa akwai dementia wanda mantuwa ce da irin wanda Allah ya ambata likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a mutum ya kasa gane ƴaƴan shi ma ya kalli ƴarsa wanda shi ya mata aure shekara 40 baya yace wanda kin ki aure ko Allah ya tsine miki albarka ta fashe da kuka kuma ga jikokin shi kewaye da shi ƴaƴanta ne ta zo gaishe shi da miji tace kin ki zama aure ko Allah ya tsine miki albarka ya manta ne to wannan tsino ba ta da wani tasiri ai abu da mutum ya manta ka san fuskar mutum ka san shi ya san ka wata naka gamu da shi ka kasa gane shi mutum ya baka lambar waya kai saving a cikin lambar ka a kira ka ga sunan ka kasa connecting sunan da wane ne wannan ka kwana kana karatun jarabawa a je aji tambayar ta fito ka ji ka dub ka zauna a teburin musabaka a ja aya ka kasa tunawa duk wannan ba yana faruwa ba duk wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ta mantuwa mantuwa ga ɗan adam tana da alfanunta tana kuma da matsalata akwai kuma da ake zargin shi akwai da ba a zargin shi daga cikin alfanun mantuwa akwai mantuwar da mutum yake na baƙin ciki inda ba dan mantuwar baƙin ciki ba ya kake jin zaka wayi gari har izuwa yanzu daga sanda wata damuwa ta same ka ta asara ko wata mutuwa da aka yi maka kacal da ita kai da duk duniya har yanzu ba a manta bakin cikin mutuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ana sake cewa ran da Annabi ya shigo Madina mun yi murna mun ji dadi muna yara muka dinga tsalle-tsalle muna murna Madina tai haske tai fari yace amma kuma ran da ya mutu Madina tai baki tai duhu mun shiga bakin ciki da damuwa Fatima sai da kai ka manta zautu saboda mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Anas da damansu kasa rayuwa suka yi a Madina ba za su iya rayuwa a Madina gari ya waye su zo wurin zaman manzo Allah sai sun ba su ganshi ba su shiga masallaci su ce oh yanzu yana nan a kwance a kabarin nan cikin masallacin nan cikin ɗakin Aisha sun kasa wannan saboda haka sai suka kaura suka bar garin wasu kuma dai haka kullun suna kuka dai har suka manta yau da gobe har suka manta har su koma su ci gaba da yin hulɗa ta yau da kullun su ci su sha su yi su tara da mata su yi aure su yi raha su yi ba'a su tafa saboda mantuwa ne in ba da mantuwa ba za su iya haka ba ko mu nan ran da aka shi Malam Albani ya muka jama'a ka tare da bakin cikin inda bai wucewa ya za ka yi da rayuwarka ni nan na fi sati ɗaya bana yacin abinci sai ina jin bakina yana ɗaci kamar mara lafiya da ban sa bakina yana ji kamar mara lafiya ya kai da wannan bakin cikin ran da misali kai wata gobara ko ka shiga cikin wata damuwa ko wani ɗanka ko babanka ko matarka ko aka cutar da kai ya kake jin bakin ciki da damuwa to yana daga cikin amfanin mantuwa ta mantar da kai tasirin wannan damuwar ka ci gaba da rayuwa mata da suke haihuwa idan ka je labor room zaka je da mata suke tsine ma mazajen su albarka sai a ce baban kasubu Allah ya tsine maka albarka ka cuce ni wallahi garba ka cuce ni Allah ya isa tsakanina da kai in ta ji wahalar abin nan al-makhad na yake ce mishi lebo a ta dinga tsine wa mijinta amma kuma bayan wata 15 ko shekara bi sai ka ganta da ciki a lokacin da ta yi wannan ta zaki cewa ai ba ta sake yadda ba ai ta da namijin Allah yadda har abada amma kuma ta manta sai ko sake wata rungume kayan ta ko sai ka shiga da wani cikin daka hata yafi dozi biyu to amfanin mantuwa da ya taimake ta da ba dan mantuwa ba ta sake haihuwa ba da kowace mace ta yafi da ɗaya kawai a duniya kuma ta dinga wayan ta wasiya cewa kar ku yadda ku haihu wallahi akwai zafi mun gani ya daga cikin amfanin mantuwa to haka kuma tana rage gaba da fitina da rigima tsakanin mutane wani ya maka wani abin to inda ba dan mantuwa ba ko mai sunan shi kaji labari ko irin mutanen garin su sai kai tsinuwa amma nan da wani lokaci sai abin sai ya wuce to akwai kuma mantuwa take abin zargi idan mutun ya zama yana manta ilimi saboda shi ilimi ana so ne a haddace shi a amfana da shi qur'ani sunna fiqhu kai koma su ne ma in ka iya shi ka haddace to wannan abin zargi ne saboda kai wa kanka asara kai wa duniya ilimi asara balanta kuma alqur'ani da yake dadi sanin suka zo game da za'a imam wanda ya dace alqur'ani ya manta azaba ba su inganta ba amma dai kuskure ne laifi ne asara ce ana zargin mutumin da yake manta ilimi haka mutumin da ke manta alkhairi wanda za a mishi alheri amma ya manta kamar ba a mishi ba wani ya taimake ka wani ya agaje ka wani ya ji kayyinka wani ya karantar da kai amma baka tuna alkhairin kai musu addu'a ka saka musu da irin alkhairin ko ka aikata irin alkhairin ga wasu to wannan ma abin zargi ne wannan ma abin zargi ne idan mutun yana irin wannan mantuwa bayanai dai suna nan da yawa akai qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa min yawmi idhin umira bil kitabi wash shuhudi daga rana akai umari da cewa to duk sanda za a yi wata hulɗa muhimmiya a kafa shaidu dan da to hulɗa muhimmiya a rubuta saboda ko mutun ya zo ya musa yana nan a rubuce shagon da kake zuwa kana cin bashi ya kai dan albashi to ya zama akwai rubutu wane wane yau ya an shiga ran kwaki ya an shi madara ya an shi kaza ya an shi tsire na kaza an dafa mishi indomie tuzure kenan ko guda kaza ne shayi ka dinga rubutawa in ba ka ba sai ka zo a wadata da tuzure su kariya ka sun gama sai maka indomie da kwai kuma wanda ya ci ta 1000 ko ya ci ta 1000 ya ci ai ta musu da ya ce ai yace ai ya biya sai a dinga rubutawa shine Allah ya faɗa idza tadayun tumbidaini ila ajalin musamma faktubu aka ce kuma a dinga kawo shaidu duk abin da za a yi aure a kawo shaidu a cinikayya musamman manya-manyan cinikayya shafi gidaje ko gonaki ko makamantansu a kafa shaidu raban gado a kafa shaidu kaza a kafa shaidu wata muhimmiyar magana a yi ta a gaban shaidu dan in wani ya tuna in wani ya manta wani ya tuna menene anta dilla ihdahuma ko fatudhakkira ihdahumal ukhra to wannan ba ya shafi mata kadai ba ya shafi har maza idan aka kafa shaida in wani ya tuna wani ya manta ina ganin bari mu dakata anan saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah